بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. A yau kwanan wata bakwai ga watan Ramadan, ko shekara ta 1441 hijiriya, wanda ya dace da 19 ga watan Afrilu shekara ta 2021 miladiya, muna darasi na farko insha Allah a cikin darussan da za mu rinka gabatarwa a wannan masallaci mai albarka, masallacin fada ta garin Kumo, masallacin Lamido Ako, don gabatar da wasu darussa waɗanda za su yi mana amfani ƙwarai da kuma ɗinke saɓanin da ke tsakaninmu mu musulmi. Zan ɗauki darasi ne wanda za mu tattauna ne a kan tarihin saɓani a musulunci, rarrabuwar kai, me sababinsa, me illolinsa, wani rabuwar kai ne yake jawo a yi fada, wanne ne baya jawo a yi fada, kuma menene kuskuren da mu musulmi muke fadawa dangane da rashin haɗin kai da kuma rarraba kawukanmu da kyakketa kawukanmu da muke yi a irin wannan lokaci da ya kamata a ce mun haɗa kawukanmu, a irin wannan lokaci da ya kamata mu yi haƙuri da juna. Darasinmu na farko zai magana ne akan wato al-khilaf ko al-ikhtilaf, saɓani. Idan an ce al-ikhtilaf ko al-iftiraq, kalmomi ne guda biyu, akan ce al-ikhtilaf ko al-iftiraq, wato khilafu lishtima, saɓanin haɗuwa. Kalmar khilafu a larabci tana nufin ƙin haɗuwa, al-ikhtilafu ƙin haɗuwa, al-iftiraqu ƙin haɗuwa. Amma Allah ya ce mana wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, ku yi riƙo da igiyar Allah gabaki ɗayanku. Dukanmu Allah ya ce mu yi riƙo da igiyar Allah, kar mu rarraba, wa la tafarraqu. Da at-tafarruq da al-iftiraq duk ma'anarsu guda ɗaya a larabci. Akwai wasu malaman na larabci da suke bambancewa tsakanin al-iftiraq da al-ikhtilaf ko at-tafarruq da al-iftiraq, at-tafarruq da kuma al-iftiraq. Suka ce at-tafarruq lil-abdan, in an ce saɓani rabuwa shine na gangan jiki, والافتراق شي كما في الكلام, ان انت الافتراق انا نفهم a cikin magana kenan. A shari'ar musulunci shi sabani din kala-kala ne, tarifi na shari'a. Akwai at-tafarruq fi din wal-ikhtilaf fihi, rarrabuwa a cikin addini, watsa kai a cikin addini, rashin hada kai a addini, musulmi su watse, musulmi su baje, musulmi su kisa haɗa kansu, su ta faɗa da juna, su ta gaba da juna, shi ne wanda Allah ya hana mu. Ya ce wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, ku yi riƙo da igiyar Allah gabaki ɗayanku, kar ku rarraba kwata-kwata, kada ku rarraba. Allah ya hana mu da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama a cikin hadisi wanda yake a ce sahihiya. Manzo Allah yana cewa tafarraqatil yahudu ala 71 aw 72 firqa, yahudawa sun kasu kashi 73, ay 71 ko 72. Wannan kashe-kashen yahudawa ne, musulmi sun kasu kashi 73, dukkansu in ji annaba a cikin wuta suke illa wahida, sai kwaya ɗaya kawai. wannan hadisi yana da ban tsoro kwarai da gaske. Kulluha fin nari illa wahida, annabi yace dukansu a cikin wuta suke, waya ɗaya ne kawai suke kan daidai. Su waye? Sahabbai suka tambaya, su waye waɗannan? Sai manzo Allah yace waɗanda suke rayuwa akan abin da nake kai a yau da ni da sahabbaina, wanda suke rayuwa akan abin da nake kai a yau da ni da sahabbaina. Kaga automatically an fitar da ƴan Shi'a ba sa ciki, saboda ƴan Shi'a ba ruwansu da sahabban annabi, su tsakaninsu da sahabban annabi zagi, batanci, hantara, cin mutunci, wanda za mu zo mu yi bayani akan aƙidar Shi'a, asalinta, tushenta, tarihinta da sauran ƙungiyoyi. Wannan darasi da za mu yi na bana bayani ne akan ƙungiyoyi na bid'o'i waɗanda suka kawo rarrabuwar kai a cikin musulunci, wanda suke faɗa da sunnar annabi da shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, masu faɗa da alƙur'ani, masu faɗa da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine sabani a cikin al-usul, sabani a cikin addini kenan, kuma shine ikhtilafu tadad ake ce da shi. Akwai ikhtilafu tanawwu, akwai kuma ikhtilafu tadad, sabani na aqida kenan, wanda yake jawo jayayya a cikin addini, wanda yake jawo fada da sunnar annabi da abinda manzo Allah ya karanta. To abu na biyu cikin sabani, akwai aliftiraqu an jama'atil muslimin, rabuwa da barin jama'ar musulmi, mutum ya ware. Kamar wani abu da zai sa ka rabu da mutane, ka ce bana tare da su wani, amrun yaqtadi al-khuruja an usulihim fi al-i'tiqadi aw yashuzza anhum fi al-manahij, ka rabu da su jama'ar musulmi akan aqida ko akan manhaji tsari, ko kuma fito na fito da shugabannin musulmi, wani ya ce ba ni ba shugabannin musulmi tsakanina da su sai yaƙi, kamar yadda khawarijawa suka yi, har ma a halatta takwabi, mutum ya fita daga cikin musulmi ya ɗauki makami ko ya ɗauki bindiga ya ce jinin ‘yan uwansa musulmi ya halatta ya yi ta kashe su, kamar yadda yanzu muke gani akwai ‘yan uwanmu musulmi ne masu sallah, amma su a aƙidarsu jininka ya halatta in sun samu dama kashe ka za su yi, su ƙwaci dukiyarka, su karɓi kuɗinka, su ƙwace garinka, su ƙwace abin hawanka, su kashe ka in sun samu dama, amma fa kana sallah su ma suna sallah. Khuruj da al-istihlalu sayf kenan, halatta wa kansu takwabi da za su kashe mutum musulmi. To duk wanda ya aikata ɗaya daga cikin wannan abubuwan da na faɗa, to ya zama mufariq, mai raba kan musulmi kuma mai yaƙar musulmi. Shi yasa manzon Allah yake cewa man faraqal jama'ata shibran, duk wanda ya bar jama'ar musulmi ko da taƙi ɗaya ne, wannan shine shibr, taƙi ɗaya mutum ya bar ya watsa kashin jama'ar musulmi, yace faqad khala'a ribqatal islam min unuqihi, ya zare wato abinda musulunci ya yi na ɗaure masa wuya, kamar igiyar da ta ɗaure shi ya zama musulmi. To tunda ya fita daga cikin musulmi yake yaƙarsu, yake kashe su, yake halatta jininsu, yake faɗa da su, to ya fita daga musulunci gabaki ɗaya. Wannan hadisin hadisi ne marfu'i, ingantacce, da yawa daga cikin sahabbai sun ruwaito, Abu Dharr al-Ghifari ya ruwaito, Abu Malik al-Haris al-Ash'ari shi ma ya ruwaito, Imam Ahmad ya ruwaito shi a cikin musnad ɗinsa, da Abu Dauda da Ibn Abi Asim duk sun ruwaito wannan hadisi. A lafazin Imam Muslim, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda ya fito na fito ya ƙi ya bi shugabansa, ya ƙi ya bi jagoransa, yace shi baya ƙarƙashin gwamnati kaza, dan haka zai ɗauki makami zai yaƙe ta, kuma yace baya tare da jama'ar musulmi kaza, thumma mata mitatan jahiliya, ya mutu akan wannan aqida, to ya mutu mutuwa ta jahiliya. Wa man qutila tahta rayatin ammiya yaghdabu lil asabiyya, duk wanda saboda tsabar bangaranci da ainihin wato nuna mu bangaren mu kaza ne, mutum yaje ya mutu akan wannan, yaje ya dauki makami dan ya yaki ɗan uwansa musulmi, dan ya kare ƙungiyarsa, ko ya kare jama'a sa manzo Allah yace falaysa min ummati to wannan baya cikin al'ummata yace kuma duk wanda ya fita daga cikin al'ummata ya dauki makami yana kashe masu da'a a cikin al'umma da waɗanda suke saban Allah a cikin al'ummata wala ya tahasha min mu'miniha yace ya fidda makami ala ummati yadribu barraha wa fajiraha masu da'a wa Allah da fajiran su cikin musulmi kuma baya taka tsantsan da kashe mu'mini kuma baya kiyaye alƙawari kafiran alƙawari yace to wannan baya tare da ni inji annabi sallallahu alaihi wasallam falaysa minni kwata kwata baya tare da wannan hadisin imam muslim ya rawaito shi abu huraira ya karbo daga annabi sallallahu alaihi wa sallam to kaga tun daga nan manzo Allah yana nuna mana duk wanda ya fita daga cikin musulmi ya kafa kungiyarsa shi ta kansa ya kafa tutarsa ta kansa ya ƙi ya bi shugaban musulmi yace baya tare da shi har ya dauki makami yake a ƙasa to annabi yace baya cikin al'ummata rarrabuwa din nan malamai sun faɗa kashi-kashi ne waɗanda suke fito na fito da al'umma akwai al-mufariquna lil jama'a wanda su rabuwa suke su fita daga cikin musulmi ba su yadda kai musulmi bane ba ba su yadda da sallar ka ba ba su yadda da azumin ka ba ba su yadda da karatun qur'anin ka ba ba su yadda da ibadar ka ba kawai kai kafiri ne a wajensu kuma jinin ka ya halatta kashe kama in sun ga dama za su akwai al-kharijuna min at-ta'a wanda suke fita su ki su yi wa shugabanni da'a dole ne a rayuwa musulmi sai ya rayu a ƙarƙashin hukuma dole ne musulunci bai halatta mutum ya ɗauki makami ya yi ta yaƙar hukuma ba matuƙar ba hana shi sallah ta yi ba ba hana shi azumi ta yi ba kuma zai iya yiwuwa musulmi shugabansu ya zama wanda ba musulmi ba sai su dage da musulunci su dage su ɗabbaƙa addini har Allah ya ba su shugaba musulmi wanda za su kafa daula islamiyya akwai waɗanda su kuma fito na fito suke da ƴan uwansu musulmi su ɗauki takwabi su ta kashe mutane su ma duk al-mufariquna ne akwai kuma masu yin yaƙi a kan sun ware kansu a kan ƙabilanci su suna faɗa ne a kan ƙabilanci ƙabilar kaza su ma waɗannan duk wato suna cikin ɓatattu ɗin wato shi ne ake cewa qitalul fitna wata ƙabila guda ɗaya ta ɗauki makami ta haɗa kanta duk inda take a ƙasar sun haɗa kansu su yi ta kashe wanda ba su ba wannan qitalul fitna ake ce da shi akwai alƙaumiyya ɗan ɓangaranci mu jama'ar mu ce mu Hausawa ne za mu kashe Yarbawa ko mu Yarbawa ne za mu kashe Hausawa ko mu kaza ne za mu kashe kaza wannan faɗa ba a yin sa ba a son sa a musulunci akwai masu daga tutocinsu suna yaƙi akan tutocinsu akwai ƴan ƙungiyanci masu faɗa da mutane akan ƙungiyanci duk wanda ba ɗan ƙungiyarsu ba to kafiri ne duk akwai wannan kuma haɗari ne sun shiga cikin al-mufariqa kuma sun shiga cikin ahlul ahwa al-iftiraq waɗanda suke rarraba kansu a cikin musulmi ko suke kawo rabuwar kai a cikin musulmi su ne wanda suka ware kansu suka ce ba za su bi alƙur'ani ba ba za su bi sunnan manzon Allah ba ra'ayinsu za su bi ko ra'ayin ƙungiyarsu za su bi ko ra'ayin jama'arsu za su bi ko ra'ayin ɗariƙarsu za su bi ko ra'ayin wato jam'iyyarsu za su bi mutane saboda lalacewa har faɗa suke da yaƙi a kan siyasa mun sani a ƙasar nan akwai waɗanda suka ɗau makami suka yi ta kashe 'yan uwansu a kan jam'iyyar siyasa akwai wanda a kan siyasa aka kashe su faɗa sosai da makami wacce siyasa za ka je ka yi yaƙi a kanta siyasar da ba ta annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam siyasar da ba mala'ika Jibrilu ne ya kawo ta ba siyasar Yahudawa sun kawo sun raba kanku wancan dan jam'iyya kaza wannan dan jam'iyya kaza garin ku daya al'umma ku daya addinin ku daya makabartar ku daya kasuwar ku daya masallatan ku daya amma jam'iyyar siyasa ta raba ku kuma kun mai da fadan siyasa ya zama kamar fada na aqida kaga mutum baya kula dan uwansa saboda sun samu bambancin jam'iyya kana ta wahala akan siyasar kana bautar siyasar yan siyasar suna cin kudin kai baka ma san ana cin kudin ba kai banzan bazara ne kurin adaji kake a kauye kake ba amma san da kai ba kawai baka da aiki sai tallan fasta baka da aiki sai like liken fasta kawai kai dan hayaniya ne kawai dan abiyari ma a shakida ne kawai kai in za a yi rashin mutunci ne aka san da kai ake neman ka kawai manyan yan siyasar nan ƴaƴansu suna ingila suna karatu manyan yan siyasar nan ƴaƴansu suna america ƴaƴansu suna dubai matansu in za su haihu ba sa haihuwa a Najeriya sun koshi sun yi bulbul suna ta gina gidaje masu tsada suna hawa motoci na alfahari suna ta tara kuɗi a bankuna suna ta tara kadarori duk wani abu mai tsada a ƙasar nan suna mallakar sa kai kuma sun bar ka suna zuga ka kana zuwa kana fada da dan uwan kana gaba da dan uwanka wai yau saboda lalacewa a ƙasar nan ta kai ga idan aka zo za a yi zabe muna magana ne akan rabuwar kai ƴan uwa na kutuna muna magana akan raba kai duk abin da zai kawo rabuwar kan musulmi ba a san shi a zo zabe mutum sai ya zo da makami ya saci akwatin ƙura'a mun gani a ƙasar nan zaben da ya wuce wallahi akwai wanda suka zo za a yi zabe a ranar da za a yi zaben wanda suke so da wanda ba sa so billahi alazim kowa da makami ya fito ƴan sanda da sojoji suna kallon su suka zo suka ce a zabe mu ko a ga tashin hankali idan ka je ka bi wani layi wanda ba nasu ba to daman da takobi za a saita ka ko ka yi zaben ko kar ka yi sun kafa wasu kuma a gindin ƙura'a gindin akwatin ƙura'a da makami kana dangulawa wanda ba nasu ba za ka ga rashin mutunci an ƙona gidajen wasu saboda ba sa jam'iyya kaza an kashe ƴaƴan wasu saboda ba a jam'iyya kaza an binka gidan wasu ƴan siyasa an binka musu ta an ƙone saboda rikici na jam'iyya wallahi wannan yahudanci ne kuma wannan wallahi ba musulunci bane so ku musulmi kada ku bari siyasa ta raba ku ku musulmi kada ku bari ƴan demokaradiyya ƴan jam'iyya su zo su kawo muku rarrabuwar kai koda kun yi bambancin ra'ayin siyasa to ya kare akan siyasar amma in kun zo maciye ku ta cin abinci ku hira ku dariya in kun zo masallacin ku ku hada sahunku idan kun zo makaranta ku yi karatun ku idan kun je gona ku yi harkar ku amma mutum ya zama yana rikici da giyaba da kiyayya da dan uwansa wani fa uwarsa dai ubansa dai amma wallahi baya kula dan uwan nasa saboda sun samu bambancin jami'a an daina wannan haukar an daina wannan kauyancin an daina wannan rashin wayewar muka abin ya ma mana yawa sabani a addini sabani a siyasa ko ina a rabe muke hatta fa kungiyar bal fa take sa ai ta fada kungiyar bal wannan yana manchester wannan yana arsenal wannan yana wace ya wannan yana wace wace ce ai wallahi sai mun cinye ku gobe wallahi dan uban ku ba ku isa wallahi sai mun cinye to me ne zagi kaga dan kungiyar kwallo na kaza baya kula dan kungiyar saboda an yi bal an cinye su yana wallahi in ka sake mun magana zan ci mutuncin ka kar ka sake kula ni akan kungiyar bal su yan bal din suna can suna karban miliyoyin dalolin su kai kuma banzan bazara karan kada miya kana kauye kana daji ko kana birni ba amma san da kai ba baka ci ko kobo ba a kasan nan fa saboda tsaban nuna kiyayya daga ba da nuna bambanci akwai wanda club dinsu ne suka ci bal wallahi bujimi yaje yanka na 100,000 kaza saboda club dinsu sun ci bujimi ba dan banza bujimin da yayi bare ya sayawa ubansa ya layya da shi ba ragon kirki da 15,000 na 20,000 ba zai iya sayawa ubansa ya layya da shi ba amma ya cire naira 100,000 kaza ya sayi bujimi ya sa an yanka a layin su a anguwarsu saboda yana murna club din kaza ya ci club din kaza kuma ba su san da shi ba ƴan bal din wallahi Allah ya sauke akwai abubuwa da yawa da turawa suka kawo mana don su raba kanmu, saboda sun san in mun hada kanmu za mu yi abin kirki, amma in sun raba mu ba za mu taba yin abin kirki ba. Wallahi wannan abun bakin ciki ne, kuma abun bacin rai ne, kuma abun damuwa ne. A yanzu daga baya-bayan nan ma aka dan samu wasu kungiyoyi a duniya su ma na rabuwar kan, yan humanity, yan kaumiyya, yan ba'asiyya, yan almaniyya, duk dai ga sunan, yan demokradiyya. Mu yanmu demokradiyya ne, ba ruwanmu da addini, kaji ko? Shi dan siyasa ne, in kai mai magana addini bai yadda ba. Duk wanda ya shiga siyasa da wannan niyya, wai ya shiga siyasa, wai ba ruwansu da addini. Duk abin da ya zo na addini zai fatali da shi, wallahi ya ridda. Kaje dai kai demokradiyyar ka, amma kana kula da addininka. Duk abin da ya zo a demokradiyya ci karo da addini, ka zubar musu kayan su kai gaba. Wannan shine siyasa ta hankali, ba siyasa ta dabbanci da rashin hankali ba. Duk waɗanda suke rarrabu wannan, malamai suke cewa su ne wanda suka kawo musulunci bid'o'i. In kana jin ana cewa bid'a bid'a, to waɗannan su ne asalin 'yan bid'a wanda suka kawo raba kan musulmi. Duk wanda zai kawo musulmi kansu ya rabu, shi ne ya zo da bid'a. Shi yasa Sheikhul Islam Ibn Taymiyya yake cewa wal bid'atu maqrunatun bil furqati, ita bid'a a haɗe take da rabuwar kai. Duk inda kaga bid'a to akwai rabuwar kai. Masu kacancana mutanen nan, masu kekketa mutanen nan, masu raba mutanen nan, to su ne 'yan bid'a na haƙiƙa. Kama anna sunnata maqrunatan wa tumaqrunatun bil jama'a, sunna kuma a haɗe take da jama'a. Duk inda kaga mai sunna annabi, to yana so a haɗa kai, yana so a haɗu 'yan uwansa musulmi, aje a haɗu, aje makabarta tare, ayi sallah tare, ayi azumi tare, ayi abin kirki tare. Wannan shine da'awar annabi Muhammadu. Shi addinin manzon Allah ba addini ne na koran mutane ba, ba addini ne na cewa wani baya cikin mu mun kore shi, baya tare da mu ba. A'a, addini ne na in mutum yayi kuskure sai a nuna masa kuskurensa, a ce zo mu tafi. As-sunna maqrunatun bil jama'a, ana cewa ahlus sunna wal jama'a, kamar yadda ake cewa ahlul bid'a wal furqa. Haka Ibn Taymiyya ya faɗa a cikin littafin al-istiqama, rabuwar kai. Yan uwana, keta kai rarrabuwa babbar alama ce daga cikin alamomin 'yan bid'a waɗanda suke masu bin son zuciya, su ne ahlul ahwa. Akan ce ahlul bid'i, akan ce ahlul ahwa'i. Ahwa jam'i ne na hawa, ahwa jam'i ne na hawa, kamar yadda ya zo a cikin lisanul arab. Abinda ake nufi da wato al-ahwa, al-mailu ila raghbatin nafsi wa shahwatiha, san zuciya shine karkata izuwa ga abinda ranka yake so da abinda zuciyarka take sha'awa. Wa mahabbati shay'i wa ghalabatihi ala al-qalbi, da san abu kuma ya rinjaye a cikin zuciyarka, kuma shaytan yazo ya mamaye ka, wastihwa da shaytan akan bata, akan dalal, akan fajirci, akan zalunci. Wannan shine san zuciya. An ce ma wane dan san zuciya ne, to ana nufin dan wato bid'a ne wanda yazo da abu sabo a cikin addini dan ya watsar da abin da annabi yazo da shi. Hawa, san zuciya shine khilafu shar'i, sabanin wato khilaful huda, sabanin shari'a. Mailun nafsi ila ma targhabu, mutum ya sa zuciyarsa ta rinka bin abinda yake so, kawai shi za a yi. Hasan, akwai wanda za ku zo kawai shi fa duzance, in dai ra'ayinsa shi za a bi kawai, ko majalisa ake zaune, in dai abinda ya faɗa ba za a bi ba, to za a yi faɗa da shi. To wannan ɗan hawa kenan, ɗan bin ra'ayi, ɗan bin son zuciya. Shi yana bautar zuciyarsa ne, shi bai yadda gaskiya za ta iya fitowa daga bakin wani ba shi ba. Haka ake samu a cikin addini, sai malamin addini ya zo ya rike wani ra'ayinsa, ra'ayin riƙau, ya ce duk wanda bai bi shi ba ya halaka, kuma ya ce duk wanda baya ƙungiyarsa bai bi ra'ayinsa ba, to shi ɓatacce ne. Alhali kuma bincike ya tabbatar da abin da yake kai ɗin ba daidai ba ne, amma tunda shi ɗan hawa ne, mai bin son zuciya ne, to in Allah ya sa da ba zai taɓa sauka akan wannan son zuciyar ba. Haka zai yi tafafatawa, ya yi tafafatawa, wataƙila ma har ya zo ya mutu akan wannan son zuciya. Allah ya kiyaye. gabar magana ta ta biyu a cikin wannan fadakarwa cikin wannan muhadara shine abu na farko da aka fara samu na sabani da shubha a duniya ka rike sabanin farko shubha wani abu mai rikitarwa na farko da aka fara samu a duniya shine tsakanin annabi Adam da shaydan Allah ne tabaraka wa ta'ala ya bada umarni yace wa mala'iku wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana min alkafirina yayin da muka ce wa mala'iku ku yi sujada wa adam mala'iku ne Allah yace su yi wa annabi adam sujada suka yi sujada dukan su amma banda iblis shi ya girman kai ya zama cikin kafirai to an fara samun matsala sai Allah ya tambaye shi a wata ayar ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya astakbarta am kunta min al'alin ya kai iblis meye ya hana ka kai sujjada Allah ne yake gaya wa iblis shedan la'ananne tsinanne fandararre kai iblis me ya hana ka kai sujjada ga abinda na halicce shi da hannaye na guda biyu lima khalaqtu bi yadayya astakbarta girman kai kake yi am kunta min al'alina ko kuma kana cikin mutanen da kake ganin kai madaukaki ne sai shedan yace eh na kine masa sujjada ne saboda khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin ni iblis inji shi da fada ka halicce ni ne da wuta shi kuma annabi adamu ka halicce shi ne da ƙasa yaya zaka ce wuta ta yi wa ƙasa sujjada iblis kaga girman kai yace ai wuta ce take cin ƙasa ai in an hada wuta da ƙasa ai wuta tana cinye ƙasa kenan wuta ta fi ƙasa yace shi bai zai yi ba amma tunanin shedan ba haka bane ƙasa ta fi wuta ita wutar aina za ta kama in babu ƙasa wuta ai tana kamawa ne da abin da ƙasa ta tsirar ko idan da babu ƙasa wuta za ta kama a'a duk makamashin wuta ba akan ƙasa yake ba kuma ƙasa ita ce tushen komai dan adam din nan gabaki ɗayansa da ƙasa aka yi shi wannan ƙasar dai da kake gani kana zama akan ta yumbu da Allah ya zo zai halicci annabi Adam malamai suke cewa sai da ya tattaro duk ƙasa nau'in ƙasa kala 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 na ƙasa na duniya gaba ɗaya kala 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 kalolin ƙasa gabaki ɗaya sai ya cakuɗa aka kwaba sai ya halicci annabi Adam da hannunsa Allah Allah ya barwa kansa sanin wani irin hannu ne da shi sunan ne kaurin yayi iri ɗaya amma ba mu san wani irin hannu ne hannun Allah ba Allahu akbar Allahu akbar saboda ya girmama annabi Adam kuma saboda ya girmama dan Adam amma sauran halitta ba Allah ba da hannu ya halicce su ba shi yasa duk inda kaga mutum a duniya zaka ganshi kala kala akwai baki akwai fari akwai ja haka in ka duba kala kala kalan mutane duk suna resembling kala ne na ƙasa kuma kowane dan adam sai Allah ya halicce shi a inda zai iya rayuwa yanzu akwai mutumin da a wata duniya yake a wata ƙasa yake in ka kawo shi nan garin duk inda ya kwana ɗaya sai ya mutu kaga zafin nan da ake yi wallahi yana cikin azabar da zaka yi wa wasu al'umma ka dauko su ka sauke su a garin nan kawai wallahi mutuwa za su yi babu wata fankar da za ta yi musu magani ba wani isin da zai yi musu magani saboda me su suna rayuwa ne a cikin kankara su kuma haka Allah ya yi su yanda ka san kwaɗi haka suke ruwa kankara kawai su gangan jikinsu a sandare yake suna magana hayaki yana fita in sun shiga ɗaki sun rufe sai sun saka gatari sun sare ƙofa kankara ya lullube su motocinsu kankara duk sun saba na kankara komai to yanzu wanda yake rayuwa a ƙasar da ake takawa a ƙasa ba kankara fa suke takawa kwalta ɗinsu kankara a office, kankara a abin nan, kan idan suna so su zauna a guri sai dai su dan kunna wuta AC, ba su da AC, AC su ta zafi ce, to sai ka dauko shi ka je foshi a cikin wannan garin namu ko wannan kasar tamu da ake wani irin zafin rana yanda ka san za a kama da wuta, mutuwa zai yi wallahi. Yo ba ma su ba, Balarabe ma da yake kasar Saudiya in yazo irin Najeriya yazo ya ce harara harara, ya ce zafi zafi zafi, a kunna masa AC ya ji ba ta yi masa ba, saboda su can Saudiya kullum wuta sanyi, ruwan sanyi, ruwan zamzam, girki suke yi ba lafiyayye, hankali a kwance. Wanda kaje kaje ɗebo shi a nan gurin, ina zai iya rayuwa? Nan da nan za ga ya fara masasarar zazzabi, zai tafi haka Bature, za ka gan shi jajawar kamar jini zai zuba Bature, farisol bai san sauro ba, da inda Kadire ya mana shi a nan Afirka ya zo ya kwanta sauro ya masa cizo 25 sai lahira zai tafi. Allah fararen nan ba za su iya jure, ba za su iya jure irin yadda sauro yake cizon mu ba. Mu ku yanzu jikinmu yadda kaga azara, mutum ma zai kwanta ma ya miƙe kafar sai sauro 300 su cije ka, da kayi miƙa kawai zaka murƙushe su, gobe kuma zaka tafi kawai. Kana zuwa gona da ka sunkuya kayi noma, ka zubar da gumin nan, ka zubar da malaria gaba daya. Ai bakin mutum mana ya more aji, yanzu farifan ka daga hannu ka zabga masa mari, to fata sai ta kusa tsagewa da jini, jini ne zai bulbulo, yanzu sai ya kwanta. Amma baki fa da yake shadi, baki da yake shadi ya bude rigarsa ya ce a zo a daka a samu itace a yi ta zabga masa ya kumbura ya gama shafa magani ya tafi ya je ya ɗebi miyar kukarsa, zance ya kare. Wato mutane kala kala ne. To kun ga a cikinmu akwai Hausawa, akwai Fulani, akwai Larabawa, akwai Turawa, akwai wane ne daban 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 daban, akwai Gajere, akwai Dogo, akwai mai kiba, akwai Sirara, akwai kasashen da za ga duk masu kiba ne, in ka gansu tafka tafka za ka gansu kamar Samudawa, inda kasan faskare, wasu kuma Sirara za ka gansu kanana, kamar yanzu ka je kasan Malaysia, Indonesia, yan Indonesia, yan gajejjeru za ka gansu, babban mutum mai matsayin shugaba sai ganshi dan dab da yar hulansa karama dan karami, duk kasan haka suke kanana ne su. Muku Najeriya an kaga wani yadda ka san itacen kuka ne ya fito daga kaya guda za ka ganshi dan kare, haka Allah ya yi mu. To anan abin da nake so in nuna muku, Allah da hikimarsa ya halicce mu ne dukkan mu gaba ɗaya zuriyar Annabi Adamu ne, kowanne daga cikin mu duk ƴaƴan jikokin Annabi Adamu. To saboda wannan girma da Allah ya bashi, Allah ya ce wa shedan kai mai sujada, sai shedan ya ce baran yi wa. To daga nan aka fara samun matsala da jayayya, kaga an samu jayayya tsakanin shedan da Annabi Adam kenan. Daga nan ne wannan sabani da aka samu na Annabi Adam da shedan shine yazo ya samar da sabani masu tarin yawa. Aka samu su Yahudawa ne, su Nasara ne, su Kiristoci ne, su wane ne, almajiran shedan ga sunan dai gaba daya. A cikin musulmin ma aka zo aka rarrabu aka kekkece. Allah ya ce wala tattabi'u khutuwati shaitan innahu lakum aduwwun mubin, kar ku bi khutuwati shaitan, hanyoyin shaitan, inda shaitan yake tattakawa, lalle shaitan abokin gaba ne a gare ku mabayyane. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sifanta wasu daga cikin kungiyoyi da suka rarraba, wanda zamu zo mu yi bayani akan ta'arifin su da ma'anonin su. Yayi bayani akan su tun kafin ya bar duniya, yace a guje su. Manzon Allah yake cewa al-qadariyatu majusu hadhihi al-umma, yan kungiyar qadariya su majusawan wannan al'umma ne, inji Annabi. Yan qadariya, zan zo ne bayanin wai su waye yan qadariya. Wata kungiya ce daga cikin kungiyoyi da suke da aure musulunci, amma Annabi ya riga yayi bayanin halakar su da tabewar su. Yace in maridu fala ta'uduhum, idan sun yi rashin lafiya, in dai kuna tare da ɗan ƙadariya, to ko rashin lafiya ya karka je ka gaishe shi, in ji Annabi. Wa in matu fala tashhaduhum, idan suka mutu kar ku halarci jana'izansu, ƴan ƙadariya. Akwai al-mushabbiha, ƴan mushabbiha wata ƙungiya ce, ita ma duk zan zo ne ta'arifinta. Ya ce al-mushabbiha yahudu hadhihi al-umma, su kuma su ne yahudawan wannan al'umma. Annabi ya ce wa rawafidu nasaraha, والروافض ان شيعه su kuma sune kristocin wannan al'umma inji annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi sallama. Hadisin Imam Tabarani ne ya ruwaito shi daga Sahal ibn Sa'ad daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace li kulli ummatin majus wa li kulli ummatin nasara wa li kulli ummatin yahud wa inna majus ummati al-qadariyya wa nasarahum al-hashawiyya wa yahuduhum al-murji'a. Wannan shine lafazin da aka samu shi yafi wancan inganci. Imam al-Haythami ya kawo shi a cikin al-Majma' amma ya kawo yace akwai wani mutum mai suna Yahya ibn Sabiq mutum ne mai rauni. Yan uwa musulmi, akwai hadisin da yazo wanda ya kamata mu lura da shi, shi ma ya nuna mana samuwar sabani wanda annabi ya nuna daga karkashin wannan mutumin da ya fidda wannan sabani din za a samu yan bata yan halaka a karkashin sa. Hadisin Dhil Khuwaisira ake cewa At-Tamimi, Dhil Khuwaisira At-Tamimi, shi wannan mutumin kawai ana zaune a masallacin annabi wata rana wallahi malam sai ya miƙe ba kunya ba tsoron Allah ya kalli manzon Allah sai ya ce idil ya rasulullah, yace ya manzon Allah kai mana adalci, subhanallah, ko kuma idil ya Muhammad, ya Muhammadu kai adalci. Wani abu annabi yake raba mutane wai sai ya tashi wai zai yi wa annabi wa'azi. Ka duba ba, ka duba, shi yasa ba mamaki ko malami yana wa'azi yana da matsayi yana da daraja kaga wani ya tashi ya masa rashin mutunci ba wani abu mamaki bane. An yi wa annabi ba, ka duba gatan da manzon Allah yake da shi, duba matsayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da shi. Amma yau ga wani ya tashi a gatan annabi a cikin sahabbansa yana cewa kai mana adalci ya Muhammadu, yace wannan rabon da kai fa innaka lam ta'dil. Annabi sai da ransa ya baci yace illam a'dil faman ya'dil, idan ni Muhammadu ban yi adalci ba wai waye zai adalci a duniya. Kaga wannan magana cikin bacin rai annabi ya faɗe ta. Wallahi wannan mutumin bayan annabi ya maida masa amsa ka san sai ya sake cewa ka dai mana adalci kawai, yace hadihi qismatun ma urida biha wajhullah, wannan rabo da kai Muhammadu ba rabo ne da aka nifaci Allah ba, ba Allah a cikin wannan rabo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaga wannan shine khuruj sariha, khurujun sarihun ala nabi sallallahu alaihi wasallam, fito na fito na karara ga shugaba. Kenan zai iya yiwa a samu wani cikin mabiya yayi fito na fito a fili ya ga fadi bakar magana wa shugaban sai ya ce baya tare da shi. Shi yasa ake cewa wanda yake khuruji, wanda yake fito na fito da shugaban sa ake ce da shi dan khawarijawa, ba khawariji. In ka ji an ce ai wani khawarij ne, to wanda yayi fito na fito da shugaban sa kenan, bai yadda da shugaban sa ba, ya dauki makami yace zai yaki shugaban sa. Shugabannin nan namu da kuke ganin su komai rashin adalcin su, a shari'a dole mu yi hakuri da su mu bi su dan saba musu zai jawo fada da zubar da jini. To abinda ba a so a saba musu a zo a ta zubar da jini su turo sojoji da yan sanda su yi ta kashe. Yanzu idan aka zo aka samu wasu mutane ko wani gari a cikin jiha daya suka ce su ba sa tare da gwamnan jiha, su wallahi ba tare da su shi suke ba, sai ya turo sojoji da yan sanda su yi ta kashe su. Kuma ba mamaki a turo dan sandan dan garin ya kashe su, sojan dan garin ne ya kashe su. Su jami'an tsaro haka suke, ko a garin su ake rashin kirki ko a garin su ake rikici za a iya turo su kuma su saki bindiga su harbe kowa. In baban su ne ma ya biyo ta kai za su iya tashin sa daga aiki. To shi yasa ba a son a yi fito na fito da shugaba wanda yake da gwamnati a hannunsa, sai a yi haƙuri a yi musu wa'azi a gaya musu gaskiya kada a ji tsoronsu. Bil hikimati wal mau'izati alhasana, da hikima da wa'azi mai kyau na jawo hankali ba na nuna kiyayya da gaba da faɗa da su ba. Magana ɗaukan makami a yaƙi shugaba, wannan ya saba wa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Illa sai dai in kun ga kafirci a fili karara a ce ba za ku yi sallah ba, an hana sallah. ba za ku yi azumi ba an hana azumi to nan kam sai inda karfin mu ya kare amma za ka je kai sallah a masallacin ka kai karatu a masallacin ka kai ibadar ka su suna can suna nasu kafircin ko suna waye sai kai taiwa mutane wa'azi da karatu har su gane har ku yi karfin da wata ranar ku kafa daula islamiyya amma yanzu baka da daula a hannunka ya za ka yi ka yaki wani tunda baka da wannan karfin to fito na fito da su wannan me yin haka sai a ce ba khawariji ne yanzu wannan yayi wa annabi fito na fito ya cancanta ya zama ba khawariji yanzu annabi da gaske ne annabi bai yi adalci ba da gaske ne wani zai ce ai wannan shugaba musulmi ne na'am ko shugaba ba musulmi bane in dai a shari'ar musulunci ne haramun ne kai fito na fito ka dau makami ka yake shi ko ba musulmi bane ko ba musulmi bane dan akwai shubhan da ake cewa ai wannan ai saboda shi musulmi ne wancan kuma ba musulmi bane ba abinda ake lura shine tsare jinin mutane jini ne ba a so ya zuba addinin musulunci baya son zaman yaki da zaman dardar alalata kasuwanci alalata noma a hana ai ta kashe mata ai ta kashe yara ba a samu stability ba saboda kai da baka da dan sanda baka da soja baka da custom baka da kaza duk waɗannan fa duk in ta rikice ba bindiga suke dauka su kare kasa to ya zaka fito kace zaka yake su sai dai ka gaya musu gaskiya su gyara in Allah ya taimake ka a cikin barnar da suke yi guda 100 sun gyara 30 Allah sa albarka ai tai har lokacin da iyaye ai kaka ai da jikoki da tattaba kunne watakila za su samu karfi su kawo canji na musamman amma mu yanzu a lalacewan mu na yanda muka lalace mu ya mu fa a tsakanin mu fa cizon junanmu muke yi ina muka isa mu kore wani saboda yana mana zalunci ba mu isa ba saboda mu ma din zalunci muke a tsakanin mu Allah ya gyara halin mu wannan mutumin da yayi wa annabi yayi wannan yayi masa girman kai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kalle shi yace sayakhruju min dhidhi hadha ar-rajul qaumun yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyya wannan mutumin da ya gaya mu wannan magana inji manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama hadisin bukhari da muslim wannan mutumin da ya gaya mu wannan magana yace ban yi adalci ba yace ta karkashin sa sai an samu wasu mutane da za su fito tsakanin jikokinsa da tattaba kunnansa da zurra'arsa da tsatsalarsa sai an samu mutanen da za su zo suna fita daga addinin musuluncin nan kamar yanda ka san kibiya ko mashi yana fita daga cikin dabbar da aka harbe ta idan ka samu dabba ka saita ta ka binka mata kibiya but kibiyar nan sai ta shiga cikinta ta fita idan ka duba wallahi ko jini babu a jikinta kuma ta huda ta wuce in harbi yayi harbi har tashi yana iya fasa jikin mutum ya wuce ka duba har tashin ko jini dai babu saboda bala'in sauri annabi yace irin wannan mutumin to za a samu zurra'arsa da danginsa suna fita daga cikin musulunci kamar yadda kibiya ko mashi yake fita daga cikin dabbar da aka harbe ta kuma gashi yanzu din ana samu mutane kaga suna da'awar suna yin sallah amma su zo su bar sallah ko su bar musulunci ko su yaki ma masu sallah din wannan a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan lokacin da musulunci yake da karfi lokacin da annabi yake da sahabbai lokacin da annabi yake da kaza ake da daula to ina ga yanzu shi yasa yanzu in ka shiga internet din kaga yadda ake zagin musulunci ake zagin Allah wallahi bai lissafu ba billahi alazim yanzu a wannan wayar idan ka bude ka shiga wani website din ka duba ba za ka iya bacci ba gaba ɗaya website ne na zagin musulunci ne da addini kawai har qur'ani na ƙarya an yi yanzu har wurin fatawa akwai shi .. kaza kaza na fatawa islam amma wallahi malam ba na musulmi bane america suka yi shi ka je ka yi fatawa a halakar da kai yan fatawar internet masu yin tambaya a internet su tura fatawar su sai su je su baka wrong answer saboda tsabar kiyayya da musulunci ana ta kashe kuɗi don a kashe ƙarfin musulunci yaɗa kiristanci ƙungiyar kiristanci ɗin nan da kuke gani kuɗi suke samu daga ƙasashen turawa na fitar hankali su suke gina musu tafka-tafkan cocin nan da kuke gani ba wai da kuɗin aljihun suke gina ba ai wasu za ka gansu a inda suke garinsu talauci ma yana magana a jikinsu amma sai kaga sun gida sun gina wata tafkekiyar coci ina suka samu kuɗin daga can aka turo musu dan su yi karfi su yaki musulunci a samar da sabani kar kanku ya hadu sai a je a samu musulmi mai raunin imani yana cikin talauci sai a bashi kudi a bashi jari ko yau a garin nan ina jin wata coci tana sawa tana sa sautin wani wai musulmi ne ya shiga kirista yana cewa ban taba nadama ba ban taba nadama ba na bar musulunci na dawo kirista na ji dadi nayi kaza nayi kaza nayi kaza ya sha kaya ai dole kai bayani an bashi kaya ne akwai yaron da aka kawo min shi wai shi pasto ne dan karamin yaro daga tafiya cira ne ya zama kirista ya je ya akai ya akai akwashe kwashen sa na yawon bishara suka bashi bishara ya karba suka gina masa gida suka aura masa kirista in banda addinin kiristanci ba mutum yana shiga fa sai ya zama malami wallahi yana shiga ya zama pasto kawai bible aka bashi na hausa kawai ta karantawa kawai kawai sai ya zama pasto yaro musulmi dan Kano iyayensa suka kawo min shi malam kai wa yaron nan wa'azi ya zama pasto nace pasto kuma yayi ta buga duk ya kada mutanen gidansu gaba daya wani malami na dan tsangaya a angosa aka kawo masa ya buge shi ce kai dai Allah ta fi wannan wai karamin alaki wa yake magana da kai wani limamin su angosa ya abin nan kaza su suka kawo shi ni ma ce mun yayi ka shirya nace dan ubanka na shirya dan renin hankali me ka je ka karanta har da zaka ce na shirya ni da shi muka zauna nace me ka sani a bible din nace ni PhD dina degree na uku din digirgir akan ma bible din nayi gaba daya tsohon tsari da sabon tsari al-ahadul jadid wal ahadul qadim nace fada yesu al-wasihu mai bushara nace kaga in zaka bude bakin ka bude baki kai magana ta arziki kar ka mana wani abin da sauransu yayi ta shirme yayi ta hauka yayi ta hauka na kawo masa wasu abubuwa a cikin bible din nasa da aka samu cin karo na warware masa gashi kuma a qur'ani ga abin da Allah ya ce na buga na ga baya ma ganewa tukunna saboda bai zurfin karatun zai iya ganewa ba bible suka bashi na hausa idan zai yi magana sai ya ce ina zuwa sai ya bude bible din sai ya duba a sakin layi kaza aya ta kaza a cikin bible mai wane ne yace markus yace wane ne yace kai wai wani markus shirme nace kaga ka natsu sai yace gaskiya fa ba zai bar wannan addinin ba saboda sun gina masa gida sun bashi mata sun masa aure sun bashi gonaki kuma shi din nan yanzu kamar yadda nake liman a masallaci na shi ma liman ne a cocinsa nace yanzu kai din nan yanzu kai malami ne yace wallahi pasto ne ni malam kuma wallahi malam musulmi ne irda to wannan gaba ɗaya ce na kawo muku ta yanda ake cin mu da yaƙi dan a rage mana ƙarfi suna bin mu asibitoci suna bin suna samun musulmi masu rauni da ba sa iya biyan kuɗin magani suna biya musu suna mai da su kirista suna bin mu a gidajen kurkuku yaran mu musulmi da ba su da riga ba su da wando sai kirista ya kai musu riga da wando har butar alwala suke sayo musulmi a kurkuku hatta burmar sallah kirista suna sayo musulmi a kurkuku a arewa ba a kudu ba dan me dan su saye su sai su ce nawa ake binka tara aka daure ka 29,000 ne za mu biya maka ka yadda za ka zama kirista na yadda sai a biya masa sai ya zama kirista akwai wanda muka je gadon asibiti wani asibiti muna duba shi aka ce wannan ku rabu da shi ya rida me ya faru shekaru yayi a asibiti iyayensa sun gaji da zuwa ya cinye musu kuɗi ya ki warkewa kuma ya ki mutuwa da haka suka tsallake suka tafi suka bar shi coci ta zo ta ɗauki nauyinsa ta biya mai kuɗin gado take sai masa magani ya warke taras za a sallame shi suka ce to su za su zo su ɗauke shi su tafi da shi daga nan garin sai Enugu ya rida ya bar musulunci akwai wanda da mace za a yaudare shi zai ga gangariyar yarinya mai haske sai a ce yaya kana so ce yana so to ka karbi bishara ka zama kirista ka daina sallah shikenan to wai bayan sabanin da ke tsakanin mu mu musulmi wane baya son wane wane yana fada da wane kuma yanzu an bi mu ana ta ciccire mu ana ta rarrage mu ga baki daya so musulmi ya kamata mu hada kawukan mu mu ƙara tunani mai zurfi mu gane me yake damun mu mu samar da gyara zan yi bayani dole ne a samu sabani a tsakanin mu saboda a cikin sahabbai ma an samu sabani amma zan yi mana bayani yaya sahabbai suka yi sabani tsakanin su ya suka dauki sabanin sabani ne na daukan wuka sabani ne na kin wa juna magana sabani ne na kaza na kaza na kaza na kaza a ba shi bane ba abinda na faɗa ne daidai Allah ya ba mu lada wanda nayi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya fe mana lokacin mu ya kai insha Allah sai gobe zamu dora darasi na biyu shi ma dai akan al-ikhtilaf sabani سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.